اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر الهي نظره الفن تجعلني بها في دائره عنايتك ونفعت المسلم ترفعني بها الى اسماء حفظك ورعايتك واربط نور تحصني بها والمنتمين اليه من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتردسين وشماتة الأعضاء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرساك تاروا دقوة وانا مطلع شمي تارم البركة إن دمك تارو دومن تنات دجونا مو أبين دفي أنفاني مو دنيا مو دقوم لاهيرا مو مسمى أبين ديكي دعلا تادا دبيئون ما يكي محمد صلى الله عليه وسلم muna nan dai har ila yau a cikin littafin Shama'ilul Muhammadiyya mun kwana a hadisi na 21 a wannan littafin hadisi na 20 daidai yau dai idan Allah subhanahu wataala za mu ci gaba kan hadisi na 22 wannan littafin zai ci 21 hadisi na 22 yana farawa da kaman haka haddathna Muhammad bin Bashar qala haddathna Bishr bin al-Waddah qala haddathna Abu Aqil الدورقي عن أبي نضرة العواكي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشذة ما رواه الترمذي ما روى الحديث ينافر وارك من هكا حدثنا محمد بن بشار يأتي محمد بن بشار شيني karantar da shi wannan hadisin Bashir bin Waddah an ce Abu al-Haytham mutumin Basra ne sudukun yana da gaskiya kuma sika amintacce ne wasaqahu ibn Hibban ya inganta shi rawa an Abi Aqil yayi karatu wurin ibn Abi Aqil da wasu daga cikin malamai kaman yanda Bundar da wani sa sun yi karatu a wurin sa Abu Aqil ad-Dawraqi Abu Aqil ad-Dawraqi shine Bashir bin Uqba ana ce masa annaji ash-Shami wasu suna ce da shi mutumin Basra ne yayi karatu wurin Abu Mutawakkil annaji wal Abdi sannan mutane da dama sun yi riwaya a wurin sa kamar yanda wasu daga cikin malamai sun ce sika ne Imam Bukhari da Imam Muslim sun yi riwaya a wurin sa kamar yadda Imam Tirmidhi shi ma ya yi riwaya a wurin sa shi ma ya samu wannan hadisi ne daga Nudratul Awaqi asalin sunan sa Abu Nudratul Awaqi Al-Munzar bin Malik bin Qit'a Al-Abdi Al-Ufi an ce yana daga cikin manyan tabi'ai falaha fi aqu falaja fi akhir umrihi ya sama rayuwa matsala a cikin rayuwarsa wuraren karshe-karshen rayuwarsa ya rasu a shekara ta 108 wasu malamai sun ce 109 ya rasu malamai da dama masu ruwaito hadisi sun ruwaita hadisi a wurin sa ya ce sa'altu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu an khatimar sallallahu alaihi wasallam yace ni na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi na tambaye Abu Sa'id al-Khudri kan khatimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na annabta فقال سي ابو سعيد الخدري yake cewa kana fi zahrihi bid'atun nashiza yace ai wannan khatimin da ake magana akai wata tsoka ne ta yi tozo haka a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dai mun yi magana a baya karkasuwan malamai ko da irin maganganun da malamai suke yi har yanzu dai ba a bar maganan ba ko kada ma wancan satin da ya wuce mun yi magana wasu malamai sun ce wani tsoka ne kamar kote wancan malami yace wani abu ne kamar kwantan tabara ko wani malami yace a gashi ne a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yace ya shafa masa bayansa wannan ruwayan Imam Tirmidhi ne kawai ya kade ta da ita sai hadisi na gaba shine hadisin da yake cewa haddathna Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Ash'ath al-Ijli al-Basri qala akhbarana Hammad bin Zaid عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه صلى الله عليه وسلم فعرف الذي أريده فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه صلى الله عليه وسلم مثل الجمع حولها مثل الجمع حولها كيلان كأنها سآليل فرجعت حتى استقبلته صلى الله عليه وسلم فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال لقوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ما نروى أن الحديث هنا فارا وارا كما هكا حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري yace wanda ya samo mana wannan hadisin shine wani bawan Allah da ake kiransa suna Ahmad daga Miqdal wanda aka ce shi Abu al-Ash'as ne al-Ijli al-Basri aka ce siqan sudukun sanan ahad al-athbat al-musnadin yana daga cikin wanda in aka ce yana cikin isnadi ba a tambaya kan isnadin an gane ko baya shiga cikin rububi shi sai ya tsaya da abin nan qala ibni Khud'a ibn Khud'a yake cewa sahibu hadith yana da hadisi sosai wa qala Abu Hatim yace salihul hadith hadisan sa ingantattu ne kamar yadda mun yi magana a baya raw yayi karatu wurin Bashir bin Fadl kamar yadda ya riwaya wurin sauran malamai Imam Bukhari da Imam Nasa'i sun yi riwaya a wurin sa sai dai kawai shi Abu Dawud ne bai karbar riwaya a wurin sa ba Abu Dawud bai karbar riwaya a wurin sa ba saboda yace yana da yawan ba an san ba irin kaman wasan haka ba ko kaman a ce joking haka da turanci ko eh joking haka a ce ba dai nizam an gane shi Abu Dawud dalilin da yasa bai karba hadisi a wurin wannan bawan Allah ba kenan ya ce yana da yawan ba amma ka kalla sosai Imam Bukhari da ake sallamawa ko wurin takatsantsan wurin karban hadisi shi kuma ya karba hadisi a wurin shi kenan abin da ke kokarin jawo hankalin mutane a nan wurin shine kowane malami da irin ka'idojin da ya sa na karban hadisi Imam Bukhari bai sa ka'idan cewa dan kana da ba'a ba za a karba hadisin ka ba amma kaga Abu Dawud da anan ya ce ya yi karban hadisin sa ne saboda yana yawan ba ba'a kuma ba wai aibi bane ko sai dai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ji hankalin al'umma kada su yawaita yin ba'a din domin mene idan ka yawaita yin ba'a duk abin da ka faɗa koda da gaske ne serious ne sosai sai dauka shi kai Allah ai wasa yake ya saba wasa yake ko in ba haka ba ai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani zuban yakan yi ba ko ga hadisi na wanda kowa ya haddace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata dattijuwa ta zo wurin sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake suna cikin magana da sai yace ai tsofaffi ba za su shiga aljanna ba sai hankalin wannan tsohuwan sai ya tashi wannan dattijuwan sai ya tashi sosai ita ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasa yake to amma yau gashi manzon Allah yana ba'a ko me kenan ake kokarin nuna mana ishara cewa ba'a ya halatta a musulunci sai dai karka fita cikin abin da yake gaskiya ne domin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ai tsofaffi ba za su shiga aljanna ba hankalinta ya tashi sai ta kuka manzon sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata ai abinda nake nufi kwantar da hankalinki abinda nake nufi shine da irin kiran jikinki na tsofin tuka haka na tsufa haka ba za ki shiga aljanna ba sai an canza su aha sai an canza suran jikinki kin dawo yarinya a shekara 16 an gane wannan ko shine fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa ruban atraba ko yan mata ne arrin juna haka suke a cikin aljanna yan mata ne ba tsofaffi ba kenan a wannan suran naki na tsohuwa ba za ki shiga aljanna haka ba sai an dawo da ke budurwa can a shekara 16 ko wani abu makamancin haka to daga nan wannan dattijuwan sai kuma a koma murna ko ishara mene cewa a iya yin ba'a a cikin addinin musulunci sai dai duk ba'an da za a yi kar a fita kan abin da yake shine gaskiya an gane wannan ko kar a yi kamar yadda wasu mutane suka yi Allah ya yafe mana mu su ma Allah ya yafe musu suka buga ma dan uwan ɗaya daga cikin su waya cewa wane ya mutu yayi hadari a daidai wuri kaza yanzu ga mu a wurin shikenan wancan dan uwan hankalin shi ya tashi ya taso daga nan Zaria zai zo nan wuraren jaji wani akwai wani gada a wurin ko wanda suke taba da mutane suke taba mutane matsala ya taso yayo wurin suka ce ai yanzu mun riga mun tafi shika mu hadu a shika shi dan anguwan Juma ne wannan mutum yanzu an sa shi yayi can yayi can haka kuma yanzu an kara cewa an shika ka kara kallo ban sai da yayi can shika ya ga can ya tafi sai suka bugo waya ai wasa suke mu to kaga wannan ai ya wuce wasa duk abin da za a yi hanka a tayar mu da mutane hankali kan ƙarya musulunci baya bukatun sa shi yasa tun a karatun farko da ake koya mana malaman mu suke ce mana baya halatta ga mutum musulmi ya ba dan uwansa musulmi ko wata hawifihi da bashi tsoro fi gaira haƙƙi shar'i ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba irin wannan abin da ƴan boko suke yi shi ma zai shiga cikin wannan gaban ƴan boko shahararru ne idan wata wata daga cikin watannin turawa ya tsaya sai a bugo maka waya kawai da sassafe kawai sai a baka tsoro sai hankalinka ya tashi wai sai a ce maka wai April to ai wannan kaga ya koma shi ma hauka ko domin sau da yawa su ma akwai wanda an sha bugo musu waya sai a ce babanka ya rasu ko babanka ya hadari sai hankalinka ya tashi sai a ce ai yau ɗaya ga watan April kaga yana da matukar muhimmanci mu koma bisa turba na karantarwan addinin mu musulunci ba wai ya hana ba'a bane amma duk ba'an da za ta fita bisa ka'idan musulunci musulunci baya bukatun shi an gane wannan fa Abu Dawud dai a nan wurin ya faɗa cewa ya ki karbar ruwayar sa ne saboda yana da yawan ba ya rasu a shekara ta 253 Allah ya saka masa da alheri shi ma yake cewa Hammad bin Zaid ko Hammad bin Zaid shine ya karantar da shi wannan hadisin Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi Al-Jahbami Al-Basri mutumin Basra ne har ila yau an ce Al-Azraq Maula Ali Jarir bin Hazim ace Al-Azraq shi ba fari bane haka gaba daya an gane ko irin kaman dai da Hausa irin kace mutum da yake kaman wankan tarwatsa haka an gane ko Azraq shine fata-fata haka ko Maula Ali Ali Jarir bararran bawa na Ali Jabi Ali Jarir bin Hazim kana dariran kallani ikon Allah wannan kalubale ne ga mutanen Najeriya musamman ma arewacin Najeriya kana dariran ya kasance yana da lalura a idan sa makahu ne amma wannan lalura ta ta makanta bai sa ya shagalce yana ta yin bara ba kallafa bai dauki sanda yana bi titi titi shago shago lungu lungu kwararo kwararo yana cewa a bashi sadaka ba da ya gano cewa Allah subhanahu wataala ya jarrabta shi ne da wannan laluran sai ya ce to bari ya yi ma addini hidima sai ya shagaltu da neman ilimi har sai da ya kai matsayin malami mutane na zuwa daukan karatu a wurin shi mutanen mu nawa ne za su iya yin haka wani Allah Allah yake wannan lura ya same shi a hannu ya rika bi layi layi titi titi yana nuna yana kai karan Allah cewa kaga abin da Allah ya mun ko hannu ɗaya Allah ya banni da shi saboda haka ku taimaka mun kuskure ne an gane wannan a matsayin nasa na makahu Allah bai hana masa sana'an da zai yi bai ci abinci ko wanda yake da lalura na kafa gurgu Allah bai hana masa sana'an da zai yi ba a zaunin ya ci abinci ba alfahari ba ɗaya daga cikin takalman da nake sawa wani wanda yake da lalura a kafa yake mu sosai dan nan garin ne a yanzu haka ma muna tare da shi a wannan masallaci kenan ba lasisi bane ba burgewa bane kuma dan Allah subhanahu wataala ya yi maka wani naƙasa a jiki shikenan kai ta bara ba an gane wannan ana yin bara ne a cikin addinin musulunci idan mutum ya shiga halin yidasu an gane wannan ko shi yasa zaka ga Allah subhanahu wataala ya ja hankalin mutane da kar a wulakanta mutumin da ya zo ya tambaye ka sannan shi kuma mutumin da yake tambayan sai musulunci shi ma ya saukar da nasoshi a kansa ko misali mu fara da mutumin farko kai wanda za a tambaya din kai mai bayarwa sai Allah subhanahu wataala ya ce وأما السائلة وأما السائلة فلا تنهر mutumin da yazo ya roke ka ko ya tambaye ka kar ka wulakanta shi in ba za ka bashi ba to ka bashi hakuri ya tafi kar ka wulakanta shi Allah ya kara maimaitawa yake cewa wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum mana ko ba haka Allah yake ba ina son mu rika tafiya tare ne kada wani ya dauka a ni ne yake kirkirowa saboda wayan ba haka bane ko aya ne na qur'ani yana da matukar muhimmanci ya zama to muna musharaka akai Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum yana daga cikin siffar mu'minai shine a cikin dukiyansu akwai wani haƙƙi sananne wannan haƙƙin sananne lis-sa'il wal mahrum wanda wanda yazo ya tambaye ka da wanda bai zo ya tambaye ka ba ka gano cewa yana da bukata musulunci yace haƙƙi ne ka taimake shi ban sani ban ana dan ganewa ko dan kudin nan da kake da shi to Allah yace a cikin wannan duciyar naka komai kankantan shi ka san yanzu ana maganan kudi mutanen mu sai hankalin su tafi kan cewa sai kana da irin dubu dari miliyan daya miliyan da yawa ba haka bane daidai gurgudan abin da Allah ya baka to Allah yana kiranka cewa akwai wani haƙi a ciki wanda ake bukata kai ma ka dauka yanda Allah ya baka nan kai ma ka iya dauka ka ba wani dubara kai ne Allah ya baka ai ba dubara kama Allah ba saboda haka Allah ne cikin rahamarsa ya ga dama ya buda maka har kai ma ka iya samu to tun Allah subhanahu wataala ya buda ma ka iya samu kai ma addinin musulunci yana kiranka ka iya taimakon na kasar kai wannan yana daga cikin fa'idan fa da Allah subhanahu wataala ya wajabta sakka wannan yana daga cikin fa'idan da Allah subhanahu wataala ya wajabta zakka a cikin dukiyoyin da Allah subhanahu wataala ya baiwa daidaikun mutane wannan zakkan idan ka kalla ba wani abu bane ba ba wani abu bane zakkan kowane naira dubu daya da Allah ya baka a cikin wannan miliyoyin ana son ka cire naira 25 ne dan Allah mutum wani irin marowaci ne kai da Allah ya baka miliyan ko dan ka cire kowane dubu ɗaya ka cire mata naira 25 dan Allah asara ne wannan haka fa zakan yake kowane naira dubu ɗaya zaka cire mata naira 25 ne kenan a zaunan nan yanzu zaka iya jarabtawa ka gani zakkan nawa ne dukiyar da ka mallaka koda bai kai hisabi ba an gane ko domin mun sani cewa addinin musulunci ya shar'anta cewa sai dukiya ta kai kaza sannan za a fitar mata zakka ta wajibi wanda yake ɗaya ne daga cikin rukunin addinin musulunci to akan ta ne muke wannan magana to abin da ni nake kokarin jawo hankalin al'umma akai shine kai ka gwada zai yi kudin da Allah subhanahu wataala ya baka yanzu duka gaba daya naira 50 ne to wannan naira 50 din fa kawai zaka ce ne ta hanyoyi guda biyu zaka iya yi ka ce naira 25 so now so 50 sai ga kudin fa ba wani kudi bane kudin ba wani kudi bane in ba haka ba ka ce to wannan naira 50 din a raba ta zuwa gida 40 abinda zai baka shine zaka dauka ka bayar ba kenan yanzu inda kake zaunan nan kai tsaye zakkan naira miliyan 1 naira 25 ne zakkan miliyan 1 naira 25 ne shin baya kace kai da kake da naira miliyan 1 dan ka dauki naira 25 ka ba wani dan anguwanku shi ma ya fita daga talauci ko ya iya magance wata lalura ta sa amma da yawa daga cikin masu kudin mu sai su ki su suna ganin za su iya yi ma Allah wayau saboda haka ne Allah ya ja hankalin mu a cikin alkur'ani ai ko yace duk wanda yake da kudi wanda kudin ya kai nisabin zakka yake bayarwa to daidai yake da mushriki daidai yake da mushriki kuma daidai yake da mutumin da yayi ridda cikin suratul ghafir Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fawailul lil mushrikin kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai sai irin to ai musulmi za su ce to ai da ma mushriki da ma ai dan wuta ne domin ya hada Allah da wani shine shirkan ai Allah subhanahu wataala ya ce a ba wannan ake magana ba yau sune allazina la yu'tuna zakata sune wayanda suka ibada zakka wa hum bil akhirati hum kafirun kuma sun kafirce wa ranar lahira to burgewa ne yanzu ka kibada zakka tsakani da Allah Allah ya fi mana muna magana yanzu na dai jawo hankalin mutane saboda ƙara fahimta kai muna magana kan cewa lisaili wal mahrum wanda ya tambaye ka kana da dama ka dauka ka bashi cikin dukiyar da Allah ya baka ba wai sai ka jira zakka ba domin aka ce ba za a bada taimako ba a cikin dukiyar da Allah subhanahu wataala yayi mana sai tashi sai zakka sai lokacin zakka shekara shekara to kaga akwai matsala kenan mutane da yawa za su zama to cikin wahala Allah subhanahu wataala ya ce walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum shi kuma wanda za a ba ko me karba kenan sai musulunci ya magana akan shi cewa yadul ulya khairum min yadus sufla hannun da yake bayarwa shine mafi alheri akan hannun da yake karba kaga masu karba za su danji dadi dadi ko sai an ce ai yanzu su hannun da yake sama yafi nasu sai manzon Allah ya kara yanko wata saboda mutane su kara fahimta manzala sallallahu alaihi wasallama yace mutum ba zai gushe ba yana roko bani 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 har sai an tashe shi ranar lahira babu tsoka a fiskan shi duka ta kwaye saboda tsabagen roko burgewa ne wannan kenan musulunci yana kiranka cewa in zaka roko ko zaka yi tambaya ka tabbatar ka cancanci ka tambaye wannan abu an gane wannan ko akwai nassoshi da yawa wanda suka yi magana akan barada an gane wannan ko cewa sai in mutum yana cikin lalura ne shi yasa musulunci ya kara faɗan wata magana ko yace da zaka ga mutum ya zo wurinka a motar da ta fi kowace moto tsada sai ya ce maka don Allah wani taimake ni da naira 100 musulunci ya ce kakka kalla abin da ya hayo taimake shi zai yi matafiyi ne ta ƙare masa ne ko ba haka ba ne zai yi motar ce kawai kudin ya ƙare ko kuma zai yi kudin shi ya ƙare nan kusa kuma babu banki musulunci ya yi magana ne a wancan zamanin kan mutumin da ya zo muku akan doki yana shiga ya yi kuma shiga mai kyau ya tsaya ya ce muku don Allah ku taimake ni musulunci ya ce ku taimake shi ko da ko shi ne fi kowa kuɗi a garinsu yanzu in ya zo wurinku ya ce ku taimake shi ku taimake shi zai yi halin da ya tsinci kanshi yanzu a ciki to yana buƙatar taimako in kuka ƙi taimakon shi sai ya faɗa wani halin da ku da kanku ba za ku so ba kuma an gane wannan Allah ya fi mana to yanzu wannan mutumin ka gan shi makaho ne bai tsaya yana bara ba sai ya nemi ilimi ta yadda sai da malamai suka yi ta zuwa suna koyan karatu a wurinsa idan ka tsaya kalla tarihin manya-manyan malaman musulunci ka tsaya kalla tarihin sosai za a ga da yawansu a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsu lalurar rashin lafiya na ido ya same su wannan lalurar kafa ga dai sahabin manzon Allah nan babba ko Abdullahi bin Umar Maktum ko shi ne babban ladani na biyu a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makahu Allah sai da ya gaya maka haka ma dan karka dauka ko abin wasa ne ko yace a basa wa tawalla an ja'ahu al'ama wannan a'ama din shine Abdullahi bin Umar Maktum kalla yanda yake hakan fa bai je yana tabarawa har sai da ya kai matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bar masa rukun garin Madina mutanen musu koma cikin hayyacin su cewa nakasa ba shi ke nuna kasawa ba a'a sai dai kai ne in ka kashe zuciyanka shikenan sai ya zamanto kullun kana nan baya 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 Allah ya fi mana, Allah ya fi mana. Ibn Mahdi yake cewa ba ra'aitu bil basra afqahu minhu, ban taba ganin wani mutum masanin fikihu a garin Basra ba kamar wannan mutumin makawa. Kenan ko masu ido ma sai dai su bi shi, ko yace wala a'lamu bis sunnati minhu, ban san wani mutum wanda ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin wannan mutumin. Ka kalla fa, wanda ilimi ne daban-daban, ilimin fikihu zaman kanshi yake, ilimin hadisi zaman kanshi yake, to duka ilimin nan guda biyu sai da ya tsaya ya zama gwani a kansu. In ka zo kan fikihu shi gwani ne, in ka zo kan ilimin hadisi shi gwani ne. To amma mutanen mu ne yanzu haka muke yi tsakani da Allah, wani jira yake yi ma wani abu ya dan soke idan nashi kwara daya, sai ya lika filasta ya ta yawo cikin gari yana cewa shi a taimake shi, a taimake shi. Kuskure ne wannan, an gane a lokaci daya ba wai yana cewa bara haramun bane, an gane wannan, a'a ni ina magana ne bara baya halatta sai a lokacin da ya cancanci mutum ya yi ta. In dai har da kwai yanayin yadda mutum zai iya yayi sana'a, to bara ba ta halatta a gaban shi, an gane wannan, Allah ya yafe mana. Sannan kai mai bayarwa, an ce in an zo maka in ka san ba za ka bayar ba, to ka faɗi kyakkyawan magana, ko shine Allah subhanahu wataala yake cewa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, ko kada ku bata sadakan da kuke yi ta hanyar cutarwa da kuma gori. Kinan ko da mutum babara yake yi ba dan gari ne haka ya zo wurin ka yana neman taimako, to musulunci yace in zaka taimake shi ka taimake shi, kada bayan ka taimake shi ka zo wata rana kana mai gori. Musulunci yace duk ranar da ka kuskura kai maka gori, to wannan aikin da kai na alheri a baya ya rushe. Shine ma'anan la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha, kar ku lalata sadakanku ta hanyar gori da kuma cutarwa. Malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa a wannan wurin, ko suka ce gori dai ta hararan abu ne, ko shine ka goranta wa mutum cewa dan Allah ba nan na taimake shi ba, nan nan ya zo karatu nan Kaduna mun muka dosa ba shi ma abinci, nan gauran mu ya rika kwana, ko yanzu gashi ya zama gwamna yana sanya mana shedanci, a shikenan ba wannan aikin alherin da kuka yi da kun lalata shi. Ban sani ban ana ganowa domin ka yi masa gori, aza cutar da shi. Kenan duk lokacin da za ka yi masa gori sai ka taɓo wani rayuwarsa da ya yi da yana kaskanci, ko lokacin yana halin babu, sai musulunci ya ce babu, to ba a buƙatar haka. La tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas, ko wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ka gani da Allah subhanahu wataala ya alakanta shi yin hakan ma da cewa mutum bai yi imani da Allah da ranar lahira bane. Allah ya yafe mana, Allah ya yafe mana. Wannan babban malami da ake kiransa da suna Hammad bin Zaid ya rasu a shekara ta 179, malamai da dama sun yi ruwaya a wurinsa. Allah ya ba mu ikon gyarawa. An Asim al-Ahwal, Asim al-Ahwal huwa Asim bin Suleiman, asalin sunansa shine Asim bin Suleiman Abu Abdurrahman al-Basri, mutumin Basrani, al-Hafiz, babban malami ne, qadi al-qali ne a garuruwa guda biyu. Karaman malami ne wannan, ai ko a Najeriya ko a Kaduna aka ce kai kotu bi kake shari'a, ai ga san ba karaman mutum bane wannan. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Wannan ishara ne zuwa ga su ma malamai su tashi tsaye, ko eh malamai kuma sai a tashi sai ai sana'a sosai. Dan ba zai yi kawai ka zauna cewa kai malami bane, kawai kana jira almajirai su kawo maka sadaka, ko sai ta kawo fada tsakanin malami da almajirai, su ma dai ma daliban kuma su ma zai su kyautata, ko eh mana. Allah ya yafe mana, Allah ya yafe mana. Eh kaga Allah ya saka musu da alheri. Malami ne zaka tarar da a kasar Hausa zai zauna maka tun karfe 8 ba zai tashi ba sai karfe 2 saura, yana karantarwa har yanzu anan garin akwai ko nan tudun wada wani in ya tashi karfe 2 zai tashi zai je ya huta ya ci abinci sai ya kara zama karfe 4 har zuwa kiran sallar magriba yana ilmantar da mutane sanan sai wayennan mutanen da ake ilmantarwa tsakani da Allah su take maka wannan mutum tsakani da Allah an yi adalci ba mun ce malamin kare sana'a ba amma su ma wanda aka zauna domin a ilmantar da su ai ya kamata a ce sun kirta masa akalla ko ba komai su dauke masa cin sa da tufatarwar sa san samuwa hajja kudin hayan shi sai a dauke masa domin mutumin da ya zauna ya kashe aikin sa kenan ba ko zai zauna babban malamin da kenan Kaduna wanda yafi shahara akan wannan aikin Sheikh Malam Abdul Karim ko malamin tudun wada haka yake yi fa to Allah dai ya biye mana sai ga mutane wai ana bada sadakar naira 20 20 dan Allah ka duba lalacin mutanen mu me naira 20 zai kai in baka sadakar naira 20 zaka ji dadi ne tsakani da Allah da naira 20 zai ce funan gidansa bai da iyali ne bai da bukatuwa ta sa saka falalacewa mutanen mu ta kai yanzu mutum ya kashe aikin sa sai ka zo kana bai ka dauki karatu wanda inda jami'a ne ai mun san yanayin kudin da ake kakkashewa ko a dan watanni ba in ma ba jami'a bane secondary school gashi nan dai kana kai yaranka ko a wata ko a term sai a ce za a biya naira 30,000 amma kai kana daukan karatu yau da gobe yau da gobe yau da gobe babu term amma kana ba malamin ka naira 20 wai sadaka wai kudin laraba a'a Allah ya biya mana dai kawai Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu ko an Abdullahi bin Sarjis Abdullahi bin Sarjis na ji hankalin mutane saboda a raka kyautata musu ko mutum ba zai kashe lokacinsa ba a zo ana downgrading ɗin shi ko ana wulakanta shi babu kyau haka Abdullahi bin Sarjis al-Muzni waqila al-Makhzumi sahabi ne sakana Basra ya zauna a gari na Basra sannan Imam Muslim ya yi riwaya a wurinsa kamar yadda sauran malamai ne sun yi riwaya a wurinsa yake cewa a ce Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi nasin manzon Allah yana cikin mutane a wani riwayan za ka ga an ce wa huwa fi unasin yana cikin tarin taron mutane min ashabihi ne daga sahabbansa fadurtu hakaza min khalfihi sallallahu alaihi wasallama sai na zagaya haka ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa arafa allazi uridu ka kalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai riwayan hadisi ne yake cewa sai na zagaya ta bayan manzon Allah sai manzon Allah ya gane abin da nake nufi cewa wannan yana son yayi sata ne ya kalla tambarin annabta ne ka gani ko ka kalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalla kuma abin da zai yi yanzu fa alqa ridaa an zahari sai manzon Allah sai ya yadda mayafin da ke bayansa shikenan sai ya kalla ki ne yanzu ko eh ba sai kai satan kallo ba kalla annabi ka sallallahu alaihi wasallam annabi da banni ko annabi da banni wannan kuma ya nuna mana kyakkyawan mu'amala tsakanin malami da dalibansa ko kada malami ya zamanto ma dalibansa kaman dodo a ce dalibanka tsoranka suke yi kar ma a ce irin makarantu manya-manyan makarantu da muke da su irin jami'o'i ko polytechnic saka ko wani abu makamancin haka kaga malami yana treatment din dalibai cewa sai na fadar da kai sai na kayar da kai sai na koya maka hankali duk lokacin da dalibi ya ga wannan malamin hankalin shi zai tashi ko ba gaskiya ba ai kowa ya san wannan ko abu ne shahararre a Najeriya malamin ka zai kalle ka ya ce maka wani zaka fadi ko wani sai na koya maka hankali ya danganci irin yaren da ya yi amfani da shi tsakani da Allah birgewa ne ai cutarwa ne ko Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul ahzab yana cewa wallazina yu'zuna almu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman azima sanin dai wayanda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata ina ana magana kan musulmai maza da musulmai mata bi gairi maktasabu haka kawai ba gaira ba dalili Allah yace faqari tamalu buhtana wa isma mubina Allah yace hakika sun dauki kiri sun daukan makansu kaya mai nauyi sun daukan makansu zunubai manya manya wa isma mubina da kuma zunubi wanda yake gashi nan dai a fili kowa yana da dalibi baka sanya yaye yaje ya samu kudin nan ba ko wani ba mamaki gonan su aka siyar dan dai a ga an ilmantar da shi kazo ka kayar da shi ba mamaki wani kwadago yake yi yaje ya taro kudin nan kai kuma kazo ka kayar da shi tsakani da Allah ka ce make shi kenan fade ya kai mana Allah ya ba mu ikon gyarawa فعلق الرجاء عن ظهره فرأيت مودي القاتم يتي سيمن زن الله يكر يدى ما يفين دكي باين سا فيكو نجوان نورن دقاتم النكي على كتفي واندقاتم ينانا سكاينا كافر أما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي مثل الجمع مثال ونسوكاني وانديكي آتت روحاك داما مني مغانا أكم بايا حولها حيلان yace a kewayen sa a kewayen wannan tsokan akwai wani dugo-dugo na baki-bakin abu to wannan ne yake nuna mana kenan kewayen wannan hatamin ko akwai wani dugo-dugo baki-baki haka a kewaye da shi me yake nuna mana kenan yanzu ishara zuwa ga wancan magana da wancan bawan Allah yake cewa gashi ne mana shi ba ya ce da ya taba yake tarin taran gashi bane yaji ko kaga wannan ya kara dai nuna mana kenan wallahu ta'ala alam ka annaha sa'alilu yace kai ka dauka kaman wani tozo ne a wurin farajatu sai na dawo hatta istaqbaltu har na fiskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qultu sai na ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka kalle ni manzon Allah yake da sakin jiki da mutane ba sai yace ghafarallahu laka ya rasulullah Allah ya yafe maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kallaba wai Allah ya yafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace walaka kai ma Allah ya yafe maka an gani ko hadisin ya kare daga nan wurin yanzu wannan maganar da zaka gani a gaba tambaya ne akai masa malaman da yake ko yake karantar da su wannan hadisin da ya faru da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine aka ce faqala liqawmi sai mutanen da yake ilmantar da su yake ba su wannan hadisin sai suka ce da shi istaghfara laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanzu kana san kace manzon Allah ya roƙa maka gafaran Allah fa kala na'am sai yace kwarai da gaske manzon to ka san automatic ticket ne wannan in dai har manzon Allah zai ce Allah ya yabe maka dan wani fa shikenan kai kawai kai ka saurari mutuwan ka ta zo insha Allah kai dan aljanna ne an gane wannan ko akto ai ai to mutumin da ko halittar da idan yace an baka aljanna an baka kenan ko ba haka bane in an ce an baka aljanna aljanna ta tabbata naka kenan ba to yanzu shine yace Allah ya yafe maka ai Allah ya yafe kenan saboda kace shine suka tambaye shi yanzu kana san kace manzon Allah ya roƙa maka Allah ya gafarta maka yace kwarai ai kuma Allah kuma haka manzon Allah ya roƙa muku a to nan fa maganar ta taso a ina shine summa tala hadhihi alaya shine shi ya karanta wannan ayan cewa wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ka roƙa ma kanka gafara na daga kurakuran da ka aikata ka kuma roƙa wa mu'minai da mu'minai mata ko mu'minai maza da mu'minai mata nan shine gizo ke saka an ce wastaghfir li dhanbik ka roƙa ma kanka gafara na zanuban da kai wanda bil ittifaq an ittifaki cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba yin aha bai taba yin zunubi ba bai taba ba babu wani abu wanda zaka iya dagawa ka iya cewa wannan shine zunubin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma zaka ga wasu bayin Allah suna ta dogewa suna ta dagewa cewa ai to ai yana da shi gwani kan wannan matsalan ko me cewa shugaban masu faɗan wannan magana ko ɗaya daga cikin manya-manyan masu wannan fahimtar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bakin shi can wai ya taba ko yawa ka san Musa ya mita ka tsantsan ko Allah ya yafe mana da aka tambaye shi kana ta dogewa cewa annabi yana da kurakurai yana da zunubi ka gani kaga dan wake kana ganin girman wannan abu to wallahi shi a wurin shi ba komai bane Allah ya yafe mana ka gani wannan alamar imani ne
kai da an fada sai ga hankalinka ya tashi amma haka ga wani fa dogewa shi yake yi dole sai ya kai annabi cewa annabi yayi zunubi wai da aka tambaye shi wayo wani zunubi ne annabin nan yayi ko sai ya ce ai wai zunubin da annabin yayi a bakin shi tamba Allah ya yafe mana wai shine yayi wa wasu izini ba tare da cewa Allah yayi musu izini ba na su zauna lokacin da za a fita wannan yakin ba wasu mutane sun zo sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da lalura ba ko sai yaqul lakal mukhallafuna min al-a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaqu fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ko to sai kafa hujja wai da wancan ayan ai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa afa Allahu anka lima adinta lahu wai Allah ya yafe maka amma me yasa kama wayannan mutanen izini la yastazika alladhina yu'minu billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ko wannan suratul tauba wannan to shine waye yake magana akai wai wannan cewa da annabi yayi ce to shikenan sai ku zauna manyan malamai da suka san abin da suke yi da suka zo kan wannan ayar tilla tana da dikita suka ce cewa da Allah yayi afa Allahu anka ai ba wai tuhuma bane kaman da Hausa ne kace ranka ya dade ko ranka ya dade me yasa ka musu wannan izinin shine ma'anan afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana kal ladina sadaqu wa ta'lamu al kadhibin to haka manyan malaman mu suka fassara shi a littafan su cewa wani nau'i ne na girmamawa hatta yanayin yanda Allah yake magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka kalla Allah shi ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in zai yi magana da shi sai ya koya ma mutane yanayin yanda ake magana da annabi cewa shi wannan halittar ya sha bamban girmama shi ake yi ko sai kaji Allah yana ce masa afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana kal ladina sadaqu wa ta'lamu al kadhibin ko istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum 70 mar'atan in tastaghfir lahum 70 maratan lan yaghfir Allahu ko laysa laka min al-amr shay'un aw yatubu alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun kaga laba shi Allah shi ya lita annabi Muhammad amma sallallahu alaihi wasallam ka kalle yanayin yanda Allah yake magana da shi idan da lallashi da tausayawa da jan jiki an gane wannan ko kai dai ka dauka kamar mutumin da yake so ya aure yar budurwa kana ganin zai rika zuwa wurin tana zazzare masa ido ne ce wani irin mahaukaciya ne eh mana hankali kawai eh baki san kaddara ta kawo wani nan ba zai aure za ta aure shi ba ta aure shi ba ko za ga zai ta kokarin yana dan fadan wasu maganganu dai wanda hankali zai sa ta natsu da shi har ta iya auren sa wannan maganan fa la yasla ka min al-amr shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun kisa na babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akai kisan da akai ma Hamza sai na Hamza Abdullah ko aka fasa kirjinsa aka kwakulo hantansa ko aka daddaka sannan aka koma aka yi gunduwa gunduwa da jikinsa sannan suka kakkashi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fusata yace wallahi yanda suka yi ma baffan nan nawa sai mun kama manya-manyan su guda 70 su ma mun musu irin wannan kisan gillan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ke cewa sai mun rama sai ga Allah subhanahu wataala ya saukar da aya takalla kallallashi ba kallallashi laysa laka min al-amr shay'un ai wannan al'amarin ba haka bane ya rasulullah ba haka ya kamata ka dauka ba domin aw yatubu alayhi Allah subhanahu wataala in ga dama zai iya yafe musu duka wannan abin da suka yi aw yu'adhibuhum koko in Allah ya ga dama ya azabtar da su amma dai ka sani masoyina fa innahum zalimun ko shakka babu wannan abin da suka yi zalunci ne ba su kyauta ba baka dan dano soyayya a cikin wannan maganan ba baka dan dano girmamawa da mutuntawa a cikin wannan maganan ba to haka fa Allah yake nuna maka in zaka yi magana da ma'aikin sa kai shi yasa a cikin wancan sura Hujurat din yake cewa duk wanda yazo yayi magana da masoyina muryan shi ta wuce ta annabi to aikin shi ya lalace ko waye kalla kafin su ake magana wannan lokacin ana magana ne da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar fa su ne suke magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muryan su yake dagawa Allah yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbad a'malukum wa antum la tashuru Allah yake duk sai ku lalata ayyukan naku gaba daya ba tare da kun san kun lalata ba kuma ku mutu ku zo a sa ku a wuta wanda imanin sayyidina Abubakar aka ce da za a dauko shi a sa shi a ma'auni a dauko na halittu gaba daya na musulmai a sa shi a ma'auni imanin sayyidina Abubakar zai rinjaye duka namu to amma gashi fa Allah yana jan hankalin shi cewa bar ganin kana da wannan imanin in ka zo gaban annabi na kai abin da ake kiran shi da suna su'ul adabi ko shine kamar a ce rashin ladabi in kai rashin ladabi wannan imanin naka da yake da yawan nan duka za a lalata shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa wani abu a cikin alqur'ani mai girma mafi tashin hankali Allah ya ce ranar lahira za a zo da wasu mutane wanda suke tunanin sun aikata ayyuka mai yawa na lada Allah subhanahu wataala ya ce dab da za a fara wannan hisabin Allah subhanahu wataala ya sai ya ce sai ne sa ayi watsi da shi kamar yadda kake ganin in ana shika Qur'ana shika shine Allah subhanahu wataala yake fada a wannan suran dai da ka haddace Allah subhanahu wataala yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin aha faja'alnahu haba'an mansura Allah ya ce za a zo mun da ayyukan da wasu mutane suka aikata min amalin na lada fa kenan Allah ya ce faja'alnahu haba'an mansura sai mun sanya shi ya zamanto abun watsi kamar kura abun daidaitawa wannan ayan magabata idan suka karanta wasu suma suke yi suma domin inda tashin hankalin yake baka sani ba kai kana cikin wanda hakan zai faru da su a lahirin ko baka ciki Allah ya kara maimaita shigen irin wannan a cikin surat Isra'i ko Allah subhanahu wataala yake cewa kul hal unabbiukum bil aktharina a'mala shin kuna san in gaya muku wanda ya fi kowa hasaran aikin shi a lahira ansa shi ne ƙwarai Allah muna so ko da kai baka so Allah ya gaya wannan da hankalinka ko ba ka gane ba mallam abba Allah ya ce wanda ya fi kowa asara a lahira ce allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su ne mutanen da suka lalata ayyukansu a duniya ya lalata amma shi yana tunanin wannan lalata wanda yayi wai ma gyara yake shi a fahimtar shi shine kishin addini ah ko ba ga yake faruwa ba kaga mutum ya kuke ya kuke shi yana ganin abin da yake yi shine daidai Allah kuma ya ce ai tun daga nan ma matsalan take tun daga nan yake ta lalatawa ko ah domin to tun daga nan dai mutane da yawa za ku iya hangawa ku gani Allah nan shine yace kar a riga kiran sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kake kiran yaranka ko abokinka tun daga nan fa matsalan take farawa shi yasa da yawa mutane musulmai za su je lahira sai su ga aikin su ya lalace
Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin ayan da ka haddace yana cewa la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da kada ku rika kiran sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kuke kiran abokinku garba lado iza to fa wannan matsalan ita ne da yawa daga cikin malamai suke fuskanta kaga mutun yazo yana wa'azi yana kukewa ko kukewa ke tawa ko kukewa yana kukewa yana muhammad bin abdullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Muhammad Rasulullah haka Allah yake so in zaka kira sunan sai ka hada shi da take na annabta sai ka ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda larabci ne sai ka ce Muhammad Rasulullah haka Allah yake so to wai me wa'azi ba shi yake yin haka sai ka tunanin wanda suke sauraron shi su ma za su gyara yana kira sunan annabi gaya to ai tun daga nan matsalan ta zo tun Allah ya ce la taj'alu kada ku rika kiran sunan shi Allah ya ce mana wannan sura wasalfir din nan ya zo a cikin suratul Muhammad aya ta 19 ko Allah ya ce mana ina ganin abinda zamu iya dauka kenan ko abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bar lada wannan muka faɗa bisa kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi dama fa'idan wannan karatun shine mutane mu ji mu gyara kurakuran da muke yi kuma mu iyakan kokarin mu wurin daukan dabi'una manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in akwai mai tambaya zai yi tambayan sai mu ansa